is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A ranar Lahadi ne Amurka za ta kammala jinyi dakaranta da kayan aikinta daga sansanin sojin sama da ke mai babban birnin ƙasar Nijar a yammacin Afirka tare da gudanar da bikin janyewar. Abu na gaba a jandar Amurka shine fice wata daga wani sansanin jiragen yaƙi marasa matuƙi na Nijar wanda aka shirya kammala shi a watan Agusta. Fice wadda ya yi daidai da wa'adin ranar 15 ga watan Satumba da hukumomin Amurka da Nijar suka amince da shi, bayan da sabbin shugabannin sojojin Nijar suka umarci sojojin Amurka da su fice bayan juyin mulkin da aka yi a yammai a bara. Babban hafizin sojin saman Amurka Major General Kenneth Eckman yana Nijar domin daidaita hanyoyin fita. Ya shaida manema labarai ta hoton bidiyo cewa za a mayar da yawancin sojojin Amurka da ke Nijar zuwa kasashen Turai. Sai dai ya ce an mayar da ƙananan tawagogin sojojin Amurka zuwa wasu kasashe a yammacin Afirka. Ƙungiyoyin fararen hula da na al'umma arewacin Mali sun ce sojojin Mali da na sojojin haya ƙungiyar Wagner ta Rasha sun kashe fararen hula da dama a wani farmaki da sojoji suka kai a yankin Kidal. Rundunar sojin Mali ta ce ba ta da masaniya kan kashe-kashen da ake zargin su da shi, amma ta ce ana gudanar da ayyukan soja a duk faɗin ƙasar. Rikicin da ake akan fararen hula ya ƙara matuƙa tun bayan da gwamnatin mulkin soja da ta kwace mulki a Mali bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2020 ta kariyar jajjeniyar zaman lafiya da ƙungiyoyin 'yan tawayen Abzinawa a bara. Yayin da rikicin teku tsakanin China da Philippines ke ƙara ta'azzara, Japan da Philippines za su gana a ranar Litinin domin tattaunawa don zurfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro. Tattaunawa da za a Manila, wanda aka fi sani taron biyu, za ta haɗa da ministocin harkokin wajen Japan da na Philippines da ministocin tsaro don cimma wata muhimmiyar jijiyar tsaro. Romeo Stantino Brona, babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Philippines, ya bayyana a wani taron manema labarai a ranar Alhamis cewa yana fata Philippines za ta sanya hannu kan yarjejeniyar tsaron, wadda aka fi sani da Reciprocal Access Agreement ko REA, da Japan, wadda za ta sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro da za ta bada damar kowane ɓangare ya tura sojoji a yankin ɗaya. Har ila yau REA ta bayyana yadda kasashen biyu za su tsara makamai da alburusai a lokacin da suke gudanar da atisayen haɗin gwiwa, kuma ta tsara hanyoyin da za a bi idan wani abu ya faru. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden yana fafutukar don ceto ƙoƙarin sake zabansa da ke cikin hatsari. A ranar Juma'a shugaban ya bayyana cewa babu inda zai je yana kan takararsa. A yayin wani gangamin yakin neman zaɓe a cikin wani mawuyacin hali a fagen fama, yayin da yake shirin zama don tattaunawa da wani gidan talabijin inda za a yi la'akari da kowace irin amsa da ya bayar don samun shaidar cancantarsa da kuma dacewa don tsayawa takara. A gaban kusan magoya baya 300 a makarantar sakandare ta Wisconsin, Biden ya sake amincewa da muhawarar da ya yi a makon da ya gabata. Ba zai iya cewa ya yi kokari a muhawarar ba, amma a cikin hasashe kan abin da zai yi yana da amsa. Ya ce yana takarar kuma zai sake yin nasara. Daga ƙarshe dubban 'yan gudun hijira da baƙin haure da ke kasara da rayukansu akan hanyoyin ƙasa mafi haɗari a faɗin nahiyar Afirka na fuskantar tashin hankalin cin zarafi, a cewar wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya da cibiyar Mixed Migration Center suka fitar a ranar Juma'a. Rahoton da ya samo asali ne akan hirarraki da 'yan gudun hijira baƙin haure 32,000 da aka gudanar tsakanin shekarar 2020 zuwa 2023. Rahoto ya ce adadin mutanen da ke yunkurin tsallakawa ƙasa mai hadari ya karu. Kamar yadda barazanar kariya da suke fuskanta tun bayan fitar rahoton bugu a farkon shekarar 2020. Yayin da ake kiyasin yawan mutanen da tsallaka hamadar Sahara fiye da teku Mediterranean. Rahoton ya hasashen cewa so biyu yawan ɗan gudun hijira da bakin haure ke mutuwa a cikin hamada fiye da cikin teku. Ko da yake alƙaluman da ke cikin rahoton da alama sun musanta hakan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu yin magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamualaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da san yana an tashi lafiya
lafiya kalau malama Grace da alama yau kin tashi cikin fara'a da farin ciki dan naji kin bude wa masu saurare cikin dariya
ai wacce nake zaka tambaye da kalaman Hausa guda nawa na koya wannan makon dan naci na ta an tashi lafiya
na ona ta kwatan ciwo
eh takwatacin guda nawa na koya wannan makon
ai gaskiya
ai na bace kwata-kwata uwar malam ya bani assignment
a'a to gaskiya kan to amin wadannan masu tsaro malam Grace wadanne kalmomi kike koya na takwatacin
ko guda ban koyo
ko guda kin san abin da aka ce min musta dai ko musta
musta muskule ko menene
ashiya
to
so kusan dukkan da zaki koya haka ne
ko muskule ne ko bage
a haka din dai wanda kike mage da yake wasu kuma suke cewa kyanwa ko ku wani abu maka mun ja haka
kyan ashe da sanina ashe na aikin da malam ya bani
ah kin fara da malam Agrid da saura
ashe nan ba da dadewa ba za a bani kike da sai da kabbala karatu
ah to gaskiya kam malam Agrid
na ce wannan mako me ya dauki hankali ka nan Amurka
to nan Amurka abin da ya dauki hankali na malam Agrid wato zafi da aka yi har na fitar hankali har sai da aka
dinga magana
sako ana ce min wai idan ba wani muhimmin abu ba kada in fito kada in fito saboda zafi
eh ka sha ruwa a ce ka sha ruwa aka bubbuge wuraren
wai hadda faɗa min wai irin kwantuki din wanda ya kamata in sha ga yini
ka sha a cikin
ragon sha lita ka nace a'a ta wannan mutane lalle
aiki ba ka san me yin ka kaga na yi na wanda waɗannan sakonnin ko ta kwanan da ake aikawa a wayoyin kowa na salula bisa ga inda kake kana kuma an hukuma ta da wurare da aka sa na'urar sanyaya wuri da ruwan sanyi waɗanda ba su da inda za su samu wannan gatan su je su zauna ko su sha ruwa su wuni suna shan iska
hakika kuma kyauta kuma ruwan sanyi na ka ba ana magalis mutanen nan suna shan kankara ni shan kankara kasan nan ma abin ya ma bani mamaki
to Allah ya sa suna da lantarki suna da nefa
gaskiya kan da wani labari ya shiga
abinda da sun tafafa ana mugun sanyi na sai in ga na shiga jirgi na ga wani ya cika kofi da kankara kawai yana tattauna
a to ni yau yau ma yau din nan yau da muke maganar nan yau kin san abun alajabi ne na gani ina cikin jirgi fa ni fa inda nake zaune ban san ko inda nake zaune bane amma ni tunani na duk jirgin na kasa haka wani irin sanyi nake ji yana huru mun ko ina
amma
wallahi wallahi malam Magnus wai sai na ga wani mutum kuma abin da ma ya ban mamaki ba ko bature ba bakar fata iri na amma wallahi fanka ta hannu irin wata ina ganin akwai wata fanka ai karama ta hannu wanda ko ba ta ne take da shi ko charging ta ake komi
wallahi ta
yake rike da ita to wallahi ita yake rike da tana hura masa kansa nace ta ji wannan shi ni ina jin mana na ma kawai ba ta ji
wanda duk sanin da kake ji da kace neman ma abu da fa bai ishe shi ba
wai ina ni kawai na ga goma in fita jirgi in fita rana in dan ji dan sauki sauki wallahi amma shi sai naga wallahi wai wannan fanka yake rike da ta nace ta wallahi
Allah daya gari ban ba Allah Allah ya ba mu wannan ni'imar mu ma
to amin amin zuma amin malama Grace
shi wakilin mu a jamhuriyar Niger
a sulsani kenan a maraiba
sulsani yawa yayi babban kamu
yayi babban kamu abinda ban sani ba shine shin yaron shi ne ko mai gidan shi ne kinsa akwai wannan tsakanin Katsinawa da Gudurawa
daga baya ba ya mada bayani tsakanin su ne waye yaron waye kuma
ubudan yawa yawa kware da gaskiya
yawa to a gurguje domin samun daman jin wannan dogo hira mai ban sha'awa bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta a bari ya huce zuwa ga Alhaji Ali Zakari na Birnin Kwanni domin auren yansa Malika Ali Zakari da aka daura a jiya Juma'a a unguwar mun gwadata lalle ku an gwadata na Birnin Kwanni
lalle
Allah ya sa kuma kuma ku wadata an goda amarya
to amin amin
kuma Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare Allah ya zuriya muna kuma mika gaisuwar ban girma da taya murna ga Reverend Alfred Fukuma shi ma ya aure da Elsa Suda da angonta Segun wanda aka yi a ranar Asabar da ta gabata to Allah ya bada zaman lafiya kuma da albarkar zaman tare muku mutuka raba
to amin malam Margaret haka kuma bari mu mika wato sakon taya murna da kuma fata alkhairi zuwa ga abokin aiki wato Faruk Muhammad Yabo wato wakilin gidan rediyon Faransa a jihar Sokoto saboda shi kuma aurensa da za a daura shi a yau Asabar din malam Margaret da amaryarsa Fatima Abdullahi Ango Funtuwa wanda za a daura shi a gidan ko kuma kofar gidan Alhaji Lawai na Funtuwa mai Barkuno titin Bakori dake hannun riga da gidan Alhaji Sule Jarmai a garin na Funtuwa wato a yau kamar yadda faɗa yau kamar na faɗa yau Asabar 6 ga watan Yuli na shekara ta 2024 da karfe 2 na azhar kenan wato karfe 2 na rana kenan tare da fatan Allah ya bada ikon zuwa kuma wannan aure Allah ya sanya mishi albarka kuma Allah ya sa su wadata Allah ya sa su wadata
bari kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan Nanyak Mine tsohon director labarai na tashar radio da television Jos wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Talata. Na sanya na Nanyak director na ne na mun yi aiki tare da shi yana director ina mataimakiya kafin na bar
na bar
a zuwa Plateau zuwa nan mutumin kirki to Allah ya ji kanshi kuma kyautata namu karshen sai kuma gaisuwar ta'aziya ga gwamnatin jihar Plateau da kabilar Biron baki daya da kuma iyalan marigayi tsohon alkalin jihar Plateau Justice Adamu Sha wanda shi ma Allah ya rantsuwa aka kuma yi jana'izar sa makon da ya gabata to Allah ya ji kaman mata ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen
to amin sun ma'anin malama Grace haka kuma mun tashi da wani babban rashi a karshen wannan makon wato abokin aikin mu Kabir Yusuf wanda shine wakilin gidan rediyon Faransa a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Malam Kabir dai Allah ya masa rasuwa ɗan kwanaki kalilan Malam Agris bayan ya dawo daga aikin haji ba da shi ake aikin hajin nan na bana da shi ake komai yanzu haka ma wakilin mu a Nasiru Adam Alika yana can tare suke fa ya baro shi ya dawo amma kin ga wato an ce baya bata da kadan kuma
baya bata da kadan to Allah ya ji kanshi Allah
ya ji kanshi kuma
Allah ya dawo Allah ya kawo gawar shi gida kenan
Allah ko ya kawo shi gida saboda haka muna mika sakon gaisuwa ta aziya zuwa ga wato babban editor na su abokan aikin mu wato gidan rediyon Faransa Bashir Ibrahim Idris da sauran dukkan ma'aikata da kuma dukkan gidan aikin jarida gabaki daya akan wannan babban rashi da muka yi na Kabir Yusuf Allah ya gafarta masa kuma Allah ya sa ya huta Allah ya karbi bakuncin sa mu kuma Allah ya sa mu cika da imani kuma ya kyautata mu idan ta zo
to na sanyin na kamar yadda muka alkawarta kamar yadda masu sauraro suka ji mun yi babban kamu
kware da gaske
ga wakilin mu
na'am Mansur Sani ba na Maraki na'am yayi bako ba wani bako daga Najeriya amma ina ganin bare mu ba su dama malama Grace don wakanci waka dama mawaki ne to kuma an ce waka a bakin mai ita
ai shine mawaki ga mawaki ne babban mawaki abokin sana'a
mawaki ne babban mawaki to na'am
jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka VOA barkanmu da warhaka da ƙara saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini mai sauke hawan jini wato shirin Habari ya huce to kamar yadda kuka yi a cikin gabatarwar wato jagororin shirin cikin iko Allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawaƙan katsina dukko tarayyar Najeriya wanda ya amsa katin gayyata ta daga katsina dukko ya tattaki ya zo nan Maraki ban sani ba ko tsibiri zai wuce domin ya gaida gobarawa wato Haruna Zango mai waƙar bagobara ta zo katsina kamar yadda aka fi sanin sa domin ɗan magana sun ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi Malam Haruna sai a gabatar da kai ga masu wato sauraron muryar Amurka a wannan shiri na Habari ya huce
da farko dai sunana Haruna Shitu wanda aka fi sani da Haruna Zango ɗaya daga cikin mawaƙan Hausa da ke Najeriya
to madalla Malam Haruna ga ta a Maraki kuma jamhuriyar Niger ni ka zo yi
to abinda yake tafe da ni koko ya kawo ni shine na zo domin amsa muhimmiyar gayyata da wannan tasha ta min taku mai albarka
to Malam Haruna ba mu takaitaccen tarihin rayuwarka a gurgurje
da farko dai ni an haife ni a jihar Katsina na yi primary school na kuma yi secondary school na kuma yi karatu na Muhammadiyya
na'am
shi ma bakin gwargwado abin da ya sawaka kuma nayi karatu na diploma gaba da secondary kenan wanda kuma gashi a yanzu muna cikin harkar waka ana ta damawa da mu
kai lalle an sha gogormaya kuma la Haruna me ya jefa ka cikin lamarin waƙoƙi waɗannan na Hausa na zamani
to ka san ita rayuwa kowane dan adam da Allah ya yi shi akwai bangaren da ya ajin shi kuma zaka ga wani tun yana yaro akwai abin da yake ra'ayi wanda kuma gure shi Allah ya cika mishi wannan guri to ni gaskiya ko da ina yaro Allah ya sanya mun son waka
to fa
wanda idan naje irin wuri haka wanda mawaka suke gabatar da waƙoƙi tun ma irin mawaka na gargajiya to gaskiya indai ana gabatar da waka ina jin a jikina cewa ina ma a cikin ni ne wanda gaskiya abun yana tsamani sosai Allah da ikon sa kuma sai ya nufa ni ma zanayi waka wanda gashi muna tayi bakin kokari kuma alhamdulillah sako yana zuwa inda ake bukata
za mu so sanin kuma so sauraro za su sanin da wata waka ce ka fara yin waka
to wakar kuma da na fara da ita ce wata waka ta baiko na baikon shi ubangida na wanda shine ubangida na a harkar waka da wakar baikon sa ce na fara lokacin da aka yi masa baiko shi da masoyiyarsa to sai na rubuta wannan waka ta baiko na je a studio nasa na rera wannan waka to wannan waka ma zan iya ce ma ita ce sirrin shiga ta harkar waka saboda daga nan ne da Allah ya hada ni da shi kuma shikenan ina ci gaba da zama a karkashin sa a studio shikenan wanda nan ne ta fadi tashi wanda har yanzu ni ma cikin ikon Allah gani da studio na
to Malam Haruna cikin wakokin da kai akwai wata waka mai taken bugubura ta zo ka tsina sosai fiye da yadda kake tunani shin ta yaya ma aka yi kayo ita wannan waka
to ita wakar bagobura ta zo ka tsina abin da ya sanya na yi ta kasan da bagoburi da baka tsine dan juma ne da dan jummai
na'am
ko kuma in ce mu ka tsinawa iyayen gida ne bagoburawa shi yasa duk inda bagoburi yake in ya ga baka tsine zaka ga yana ba da girma har karkarwa jikin shi yake saboda ya ga mai gidansa
haka aka yi
to dalilin da yasa ne wakar gaskiya akwai wasanni wanda yake na kaka da kakanni wanda zaka gani tsakanin katsinawa da goburawa ana yin shi to wannan gaskiya shi ya hankali na ne wannan wakar domin in waiwaya baya in tuna ma mutane da irin wasannin da ke tsakanin mu saboda yanzu ka gama ba cikin yansu akai ba
to
amma dai dalilin yin wannan waka gaskiya ya farfado da ire-iren wannan abubuwan saboda ina ganin sakonni da mutane ke tura min wasu sifatan alkhairi wasu kuma
kai lalle akwai sakwaki a cikin wannan labari
waka kuma yanda aka yi nayi ta akwai wata baiwar Allah bagobira hakikanin gaskiya wannan baiwar Allah ta kasance tana matukar son wakokina wanda wannan shine ya sanya da za su yi bikin aure suna da biki haka ina tunanin kila ko wani dan uwanta ne dai to sai ta kira ni waya take cewa tana son zan musu waka to a nan dai da muka yi magana sai na ce mata a rubuta sunaye na ƴan uwa da abokan arziki saboda shine al'ada duk idan za a yi wakar biki zaka ga ana sanya ƴan uwa saboda kowa ya nuna farin cikin sa to sai ta rubuta wannan sunaye kuma cikin ikon Allah muka yi magana da ita na ga mata inda studio na take ta zo ta kawo wannan list na sunaye kuma ta sallame ni kudin aiki na to da ta zo ne na ga bagobura ce irin bagobura dai ta asali mai irin tsagon nan to gaskiya abun ya bani dariya sosai wanda wannan abun ya ja hankali na sosai sai na ga cewa to bari in yi amfani da wannan damar in yi waka a kai domin in sanya mutane nishadi kuma in waiwaya baya domin in tuna masu irin wasannin da ke tsakanin mu Katsina da Goburawa.
Mala Haruna me gurin ka cikin wannan sana'a?
To ka san shi an ce rai da guri yake. Gaskiya ni guri na da nake son in cimma a wannan masana'anta shine ina son in zama mutum ko mawakin Hausa na zamani na farko. Ma'ana dai ina son in zama mawakin Hausa guda ɗaya tilo wanda babu irin sa a duniyar wakar Hausa indai a bangaren wakar Hausa ne na zamani to ina buri in zama wannan mawakin.
To kana da wani sako ga abokan sana'ar ka matasa da suke cikin wannan harka ta wakokin Hausa?
To mawaka ƴan uwana kiran da zani a gare su shine gaskiya dole ne duk abin da zaka yi a matsayinka na mawaki ka tsaya ka yi abu wanda idan mutane suka ji za su amfana da wannan abu saboda duk abin da muke yi madubi ne idan mun yi abu wanda ya dace mutane na ji idan mun yi abu wanda bai dace ba mutane suna ji.
Ikon Allah.
To don haka ya kamata mu ringa yin abu wanda mutane za su amfana kuma mu ma za mu amfana ko da bayan rayuwarmu wannan shine kiran da zani ga ƴan uwana mawaka.
Me ya sabonka na ƙarshe a cikin wannan shiri na abar Yahudi?
To ƙarshe dai ina ma ma'aikatan wannan tasha taku mai albarka fatan alkhairi dukkan ma'aikatanta da masu sauraron wannan kafa ta sadarwa mai farin jini ina muku fatan alkhairi ina kuma gaishe ku baki ɗayan ku kuma ni ne dai Haruna Zango uban gidan Goburawa.
To muna godiya sosai Malam Haruna da ka karɓa katin gayyata a cikin wannan shiri na abar Yahudi. Masu sauraro kamar yadda za ku iya lura za na sada ku da jagorar shirin abar Yahudi Antigrasa Bismillah.
Bakin naka da
sanyin na. To kedeji takaddama dai ba ta karewa dai tsakanin Katsinawa da Goberawa amma dai mu zo zuwa.
To na sanyin na sun cinye mana a filin labarai sabili da haka za a bi mu bashi dan dama na ni ma na kwanto wani labari zan bayar sai kuma Almansir ya ce in huta yau sabili da haka na ga ba na madina na daga mana hannu tilas mu jabirki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci sai ba ku mai zuwa idan mun sake karban wani baba na ya
labari a labari labari mai gabe da gaskiya kamar littafi
shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.